سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد يوم قوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبر دمك سابا يو إشيرن دتارا يوتر رمضان نورنا شكرا تمسلين شي هجران النبي صلى الله عليه وسلم دمو دادة اللي هدد عربعين وانده إذا ديدي دأوكو غواتم جون 2019 غريغوريان كالاندا. Kamar da muka riga muka saba da mu ci gaba da karatunmu na Alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin Damba. Kuma kamar da muka yi alkawari jiya cewa yau insha Allah ta'ala za mu rufe wannan karatu. Don haka karatun da za mu yi insha Allah a wannan lokaci zai zama na ƙarshe a bana. Sai kuma mu ga abin da Allah Maɗaukakin Sarki zai yi zuwa baɗi. Jiya mun kwana a aya ta 113 ko da 12 ko 112, inda Allah Maɗaukakin Sarki ya yi bayani cewa kowane annabi Allah ya sanya masa abokan gaba. Wannan abokan gaba shaidanu ne, ko dai shaidanun cikin mutane ko kuma shaidanun cikin aljani. Wa'yansunsu sukan ɗauki maganganu su yi wahayi a wa'yansunsu, su kuma sai su zo cikin mutane sai su rika yaɗawa ba don kawai ba, don su rikitar da isar da saƙon da shi wannan annabin yake yi wanda Allah Maɗaukakin Sarki ya aiko shi da shi. Kuma su hana masu ƙaramar ƙwaƙwalwa fahimtar abin da annabin ya zo da shi ba don kawai don su ruɗar da mutane. To wannan shine abin da suke aiwatarwa. To sai Allah Maɗaukakin Sarki yau a cikin wannan aya yake cewa bismillahir rahmanir rahim walitasga ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirati. A can ayan da muka karanta jiya, Allah Maɗaukakin Sarki yayi magana akwai abin da ake kira zukhruful qaul. Yuha ba'dhum ila ba'din zukhruful qaul gururan. Sashen su suna yin wahayi masashe da maganganu masu kyau da hujjoji masu kyau masu iya daukan hankali wanda za su sa ba za a bi annabi ba, wanda za su nuna rashin gaskiyarsa ko rashin ingancin abin da ya zo da shi. Waɗannan maka kalami ne masu kyau wanda za a jera maka a hankalci. To waɗannan lokacin da suke yin Allah Maɗaukakin Sarki ya ce ya sanya yanayin ya zama litazqa ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah. Wa'inda ba su yi imani da lahira ba, zuciyarsu takan karkata zuwa ga wannan din. Sun fi jin daɗin irin wannan maganganun da annabin zai kwana yana yin bayani, wannan haushi za su ji ba za su ji daɗi ba. Amma wa'innan shaidanun sun zo suna kawowa hujja da dalilai na ruɗi ta yadda za su kaɗa da hankalin mutane. To za ka ga kuma ƙwaƙwalwarsu ta fi karkata zuwa ga wannan, hankalinsu ya fi karkata wato kenan zuwa ga wannan. Shine litazga, ai tazga bi ma'ana tamilu, takan karkata wato kenan zuwa ga dashi. Saboda hakan din sun fi jin daɗin sa kenan su a gurin su. Wal yardahu wal yaqtarifu, ai sun yi hakan nan ne illa annal hasna bi'inan sun yi hakan nan yayi bai gyaru ba suna karkata zuwa zuciyarsu tana karkata wato kenan zuwa ga wannan zukurful qauli ali yarduhu don su wato kenan nemi ainihin su yarda da mutane wato kenan sukan karkata zuwa ga wancan saboda shi mai sauraron a yarda da shi a gamsar da shi da abin da ake so ya gamsu na hanyar kin bin wato kenan annabin da aka aiko shi wal yaktarifu sannan kuma su kuma sai ya zama musu wannan shine hanyar iktisabi al iktiraf yani al kasab sai zama su ne hanyar da za su nemi wani ma zai mai da shi ya zama hanyar cin abincinsa shine adawa da annabawa hanyar cin abincinsa ita ce adawa da malamai masu isar da sakon Allah madaukakin sarki hanyar cin abincinsa ita ce hanyar adawa da aikin alkhairi duk inda za a yi kokarin jan mutane zuwa ga hanyar Allah madaukakin sarki to shi wannan zai zama masa watakinan hanyar adawa kuma za ta zama masa watakinan hanyar iktirafi saboda haka za su je su yi duk abin da za su iya yi amma Allah madaukakin sarki watakinan addininsa ba zai zama watakinan sai kwalkwada abu da addinin Allah ba zai zama ya samu cikas ya hana shi tafiya ba to mu ji
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين
الله بارك فيك يا أفغير الله abtagi hakaman ka tambaye su ya Muhammad yanzu wani ba Allah ba shi zan dauka ya zama mai min hukunci a rayuwata wani wanda ba Allah ba shi ya kamata a ce nabi wato kenan kaman yana jan hankali su cewa abu da suka dauka na gumaka da aljanu da mala'iku da suke bauta musu to fa ba Allah bane bai kamata a ce rayuwar su tana hannun wannan ba alhali shi Allah madaukakin sarki هو الذي أنزل إليكم الكتاب شين يأيكم كده للتافي إن يسوكم كده للتافي القرآن وإنك أتكنسا أكوي آية مفصلة آية يوان تسكي دلا دلا الله مدوك كنسا لكي أيكو القرآن أتكنسا أكوي آية يوان تسكي بياني دلا دلا أكن أبن دوكي بكاتا نرأيوا أنا الدنيا دا أبن دزي زمامك واتكينا اكتسابينا أبن دزاك ترر واتكينا نقوم بكياما وكذا بيدا شبار saboda in ka duba rayuwar gumaka da bautar gumaka ko kuma rayuwar wani abu da ba Allah ba wanda mutane suke bi za ka su mutane su suke tsayawa su tsara yanda za su yi in ka duba batun sa ibada hamda wasila da menene duka mutanen su suka tsaya suka tsara duka rayuwa su suka tsaya suka tsara ga yanda za a yi ga yanda za a yi ga yanda za a yi shi yasa kullun tana cike da kuskure amma shi Allah madaukakin sarki a addinance shi ya tsara mutane za su rayu sallan da muke Allah ne ya ce ga yanda za a yi azumin da muke Allah ne ya ce ga yanda za a yi zakkar da muke ayi lalle ya ce da hatta mu'amala da kasuwanci da komai da komai Allah madaukakin sarki shi ya tsara mana wannan shi yasa yake cewa ya saukar da littafin nan mufassalan mai yin tafsil mai yin bayani dalla dalla da yake cewa ma farasna fil kitabi min shay babu wani abin da muka bari a cikin littafi wanda ba mu yi bayanin sa ba sai dai in fahimtar mutum wato kenan ba ta kai zuwa wannan gurin ba waladina atinahum alkitaba wa innan da muka ba su littafi lalle su kan ya'lamuna annahu sun san cewa ko suna da yaqini cewa shi alqur'ani din nan munazzalun min rabbika tabbas saukakke ne ko kuma abin saukarwa ne ana saukar da shi ana saukar da shi amma saukarwa da ake masa min rabbika daga ubangijinka ne wanda muka ba su littafi zuwa yanda aka ba su littafi ahlul kitabi yahudu da nasara sun riga sun fahimci wannan sai dai idan ba za su yadda ba akwai alamomi da yawa da suka tabbatar da hakan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta adibin hatimin da ayi taka zo ahbarahum wa rubanahum arbab min dunillah kaga take ce a ba haka bane sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake karanta masa wannan aya sai ya hakuri sai ya yadda da wannan lokacin da Abdullahi bin Salam ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da tambayoyi, akai masa bayani, take ya gane. Sannan lokacin da Salman al-Farisi a kasansu yake mutanansa ubansa yake bautawa wuta, ya kiye bautawa wutan, ai wani malami daga cikin malaman Nasara ya tambaya, yace masa wannan ba addini ne na gaskiya ba, ka je kasar Sham a Yemen zaka samu addini na gaskiya, ka je gurin wani malami, tura shi gurin wani malami, yace shi kadai ne rage mai gaskiya. Ya je nan ma ya samu matsala, shi ma da zai mutu ya masa wasiya, tura shi wani guri, can ma ya je ya samu matsala, da karshe da har Allah madaukakin sarki ya kawo shi Madina, ya zo ya musulunta a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ai akwai bayani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana da littafi, kuma littafin nan shine yake dauke da cikakken wato kenan bayani, dan haka su ahli kitabi sun riga sun sani, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, dan haka Allah ya ce walazina atinahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq, sun san cewa tabbas littafin nan alqur'ani sakakke ne daga ubangijinka, kuma an saukar da shi da gaskiya, kamar yadda yake cewa wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala, da tsananin gaskiya, asalin gaskiya muka saukar da alqur'ani, kuma da gaskiyar ya sauka, dalilin saukar da shi gaskiya ne, kuma akan gaskiyar ya sauka, kuma har kwanan gobe wanda yake ya sa shi a gaba alqur'ani yana jansa, har kwanan gobe yana kan gaskiya, wanda ya sa alqur'ani a baya yana jan qur'ani, to wannan shine zai bi abin da wato kenan zuciyarsa take so. Dan haka kai Muhammadu fala takunanna minal muntarina, kada ka zama daga cikin masu shaka, idan har ahli kitabi za su fahimci cewa littafin Allah saukake ne daga gurin Allah, to ina ga kai da aka saukar maka da littafin, kuma kai aka ce an bara baka kafin ahli kitabi su san littafin ma, wato kenan kai ka zo da bayani, to kenan kaga wannan kitabi ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma al-murad bihi ummatuhu, cewa kai musulmi idan har yau ana samun kristoci suna ganewa musulunci su zo su musulunta, ko a samu yahudu ya bar yahudanci ya zo ya musulunta, min babu aula a ce kai musulmi ka fi kowa fahimtar littafin Allah madaukakin sarki. To mu je
watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwa as-sami'ul 'alim.
Na'am, Allah madaukakin sarki ce watammat kalimatu rabbika, hakika kalmar ubangijinka ta cika cap cap, sidikan a wajen gaskiya, idan kana neman abin da ya cika cap cap a gaskiya, to nemi kalmomin Allah madaukakin sarki shine alqur'ani. Yawa duk abin da Allah madaukakin ya faɗa karshen gaskiya kenan, babu naqasu, babu kuma wato kenan ziyada. Wa adlan, sannan kuma da adalci, duk abin da zai dauki abu adalci shi da ka dauki abu ka aje shi inda ya dace da shi. Al-adlu wad'u shay fi mahallihi ko fi al-mahall al-la'iq bihi, ka dauki abu ka aje shi a gurin da yafi dacewa da shi. To babu maganar da za ta yi magana ta dauki abu ta aje shi a inda yafi dacewa da zamansa sama da ayoyin Al-Qur'ani, saboda kalmomin Allah madaukakin sarki. Don haka malamai suka ce kalimatu rabbika, ayoyin ubangijinka ake nufi, shine wato kenan ayoyin alqur'ani, ko kuma suka ce tarjau ilal ibarati, wato ibaran da aka yi, bayanan da aka yi na Allah madaukakin sarki, bayanan da yi shine ake magana akan sa, ko kuma awal mutaallikat min alwa'd wal wa'idi, abin da yake damfara da wato kenan alkawarin da Allah yayi. Allah yace idan kun yi kaza zai muku kaza na bushara a gidan aljanna ko a nan gidan duniya, to wannan duk abin da Allah ya alkawari zai tabbata. Sannan alwa'id kuma shine na narko, duk abin da Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya kuskure kaza zai same shi a nan gidan duniya ko gobe kiyama, shi ma tabbas hakan din zai faru. Adawa da Samuda da suka taurin kai abin da ake ce musu ya faru da su, mutanen Tubai da mutanen ashabu bi'irul mu'attala abin ya faru da su, mutanen Yahuda da Nasara abin ya faru da su, al'ummar musulmi abubuwan da Allah madaukakin sarki yace zai faru kaca-kaca sun gani tun da idansu, kamar misali yakin Badar, sai Huzamul Jawwa wa Luna Dubur sun gani da idansu. Saboda duk abin da Allah madaukakin sarki ya alkawarin sa cewa zai faru na wa'adu da wa'idu, wato kenan duka ya faru. Kuma sirkan din shine duk abin da Allah faɗa hakan din gaskiya ne gaskiya ce kuma ta tabbata Allah din kuma zaka ga abin da Allah faɗa shine daidai abin da ya faru ba babu wani abu wato kenan wanda zai kawo lafsu da haka sai yace la mubaddila babu wanda sai ya canza kalimatihi kalmomin Allah madaukakin sarki alhihi huna damir yaudi illallah ko kuma yaudi ilal qur'an babu abin da zai canza kalmomin alqur'ani ko kuma babu abin da zai canza kalmomin Allah kalmomin alqur'ani kuma sune kalmomin Allah din tunda qur'ani din maganan Allah madaukakin sarki ne don haka idan Allah ya fadi abu zai faru ba wanda zai isa ce ba haka ne zai faru ba zai yiwu ba o sami'u alhali Allah madaukakin sarki shi mai ji ne al'alimu kuma mai ilimi ne wato kenan ya san komai da komai to mu je mala
wa in tudi aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa in hum illa takrusun
Allah madaukakin sarki ce wa in tudi da kai kuskura kai da'a ya Muhammad aksara man fil ardi ayawa yawa mutanen da suke ban kasa idan luka an sabilillahi wallahi da sun batar da kai gabarin hanyar Allah madaukakin sarki idan kace zaka bi majority na mutanen ban kasa kullun kai yanda mutane suka karkata inda aka fi yawa anan kake to hakika mutane za su kai ka za su baro domin zaka bata lokacin ka ne kana neman yardar mutane sannan kuma mutanen ko ba za ka iya gamsar da su ba yau in kana yin kaza 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 da kai dina sai su yi ca a kanka sai kuma ka dawo kana yi kaza kaza kuma duk dan biya bukatun su in ka ji ana zagin ka to dan biyan bukatar mutane ne in ka ji ana yabonka dan biyan bukatar mutane ne kai mutumin kirki ne saboda ka musu kai mutumin banza ne saboda ka ki musu kai mutumin kirki ne saboda ka yi yanda su suke so kai mutum banza saboda ka ki yanda su suke so don haka kullum ba a itibari da majority in tudi aksara man fil ard in dai majority kace zaka bi wato kenan zaka iya kaucewa zuwa ga hanya abinda wannan aya take nufi wallahu ta'ala a'lam shine kullum mutum ya tsaya ya duba menene gaskiyar lamari to sai ya gina akan ta wannan gaskiyar lamarin nan sai zama ita ce wato kenan target din sa sawa'un mutane sun ce eh haka ne sawa'un mutane sun ce a'a ba haka bane shikenan sai abin muna da kyakkyawan koyi kamar yadda alqur'ani ya faɗa da annabi ibrahima ko arkana lakum uswatun hasana bi ibrahima to kaga annabi ibrahim shi kadai ya tsaya akan hanya har Allah madaukakin sarki ya tambaye shi da cewa shi kansa al'umma ne da annabi ibrahim ya yi maili zuwa ga mutane to da abinda zai faru kuma zai zama wani tarihi ne daban amma kaga da ya tsaya kan hanya Allah madaukakin sarki sai ya yabe shi dai kawai tankan da 10 yake ko kuma tankan da 1000 tankan da 1000 yauwa da ba ka ce wai menene la takun imma'atan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la takun imma'atan kar ka zama abin da ake kira imma'a aka ce wane ne imma'a sai ya ce allazi yaqulu ana ma'an nas in asa'u asa'atu wa in ahsanu ahsantu wanda shi yana tare da majority kullum in duk aka tara ka rashin kirki sai ce ai kuwa ma rashin kirki ake shi ma sai rashin kirki don kai kirki ma ne da kaza 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 duk abin da ake yi na rashin gaskiya shi ma zai shiga ai tare da shi saboda duk kowa ma rashin gaskiya yake to da ka zai wannan idan kuma ana yin abin kirki ya zama in yi abin rashin kirki zai zama ya ware sai ya taru kuma sai abin kirki tare da mutane to wannan shine ake kiransa imma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ce kar ka zama imma'a in ka zama imma'a akwai matsala saboda duk inda suka kifa zaka kife tare da su yawa wani mawaki ya ce wa ma ana illa min guzayyati in gawat gawaitu wa in tarshir guzayyatu ashidi ni ba komai bane face dan kabilan guzayyatu ne idan suka halaka ni ma zan halaka in gawat gawaitu in suka halaka ni ma zan halaka saboda ni ina tare da su kawai duk amma tare mutane mu albin wa in tarshir guzayyatu amma in kabilan guzayya ta zama ta shiri akan hanya arshidi ni ma zan shiri to kaga wannan ba ra'ayi bane dan musulmi kullun yake tsayaye nazari ba ruwansa da majority baruwarsa bukatansa shine kullun na farko ya yarda ya nema kansa yardar ubangiji ya nema kansa yardar ubangiji an taba mu kissa wasu wani bawan Allah da dansa da jakinsa suka tafi tafiya mai nisa baban sai ya kira yaron dan ya koya masa hankali yace yaro hau jaki yaro ya hau jaki suna tafiya da suka wuce gurin wasu mutane sai nace kaga yaron banza dole ya tsale kan kin abin da ya bar dajin a kasa sauka yaron banza sauka bayan sun wuce cika ji abin da suka bada ce eh to sauka sai shi ya hau jakin suka tafi suna tafiya suka wuce wasu mutane kaga da teji mara imani kuma ya tsale kan jakin ya bar yaron yana ta shan wahala kai dattawan nan yanzu abu da ya lalace yace yaro ka ji abin da suka faɗa ce eh ce to sauka yace mu hau gaba ɗaya da ni da kai suka hau jaki su biyu suna tafiya suka wuce wasu mutane suka ce kaga mutane marasa imani sun takurawa jakin ne saboda haka sai nan ma yace yaro ka ji yace eh sai sauka yake da sai suka hau hanye sai ce to mu sa jakin a gaba suka sa jakin a gaba kowa ma bai hau wai wuce wasu mutane sai ce kai dai dai to ga na sakarkarin mutane ba jaki Allah ya muku shi gashi sauki ku sa jaki a gaba saboda haka dan ba sai suka abin bayan sun wuce sai shi to yanzu me ka fahimta a rayuwa babu abin da zaka yi ka burge mutane babu abin da zaka yi kuma mutane su yabe ka sai kai abin da su ransu yake so ko addini ne to addinin su rasan kai irin addini da su suke so shikenan ka zama mutumin kirki wallahi baka abin da suke so ba a addinan can to kai ba mutumin kirki bane to lamarin kuma shine kowane musulmi ya tsaya ya yi nazari menene gaskiyar lamari duk abin da Allah ya fahimtar da shi iyaka fahimta shine gaskiya to wannan zai yi sai ya rufe idon sa ya tabiuna illa zan majority fa kullun akan zato suke suna zaton haka ne daidai ba su da abin da ake kira at-tahqiq akwai abin da ake kira at-tahqiq shine at-tathabbut wanda za su yi dogon bincike a ilmace da kome da duk wani dalili da ka iya zama ya yi tasiri akan wannan binciken za su yi amfani da shi don su tabbatar da gaskiyar lamarin to idan suka tabbatar da lamarin sai su yi aiki da shi wannan su ne majority ai minority amma majority shine kawai a ganin su haka ne shine ma'ana in yattabi'una illa zan yawanci su kawai abinda suke kokarin gina rayuwarsu a kansa shine wato kenan mafi rinjayen zato to kaga zato kuwa inda ba da zan ismun ko yawwa wa inhum illa yakrusu da ce kai ka kyale su ba ma komai suke ba ƙarya suke kawai ƙarya suke wannan aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da mutanen makka kar ya karkata zuwa ga ra'ayinsu amma hukuncinsa ya jabazarsa har ya zuwa wannan lokaci namu har ya zuwa wannan lokacin da muke ciki ba kuma a duniya ba a addini ba har ma a duniyance abinda kaga shine daidai shi ka bata kai inda kullum yana abin da zaka tafi to shikenan masu bincike suka ce ba a samun wato kenan ci gaba sai ga mutanen da suke tsayawa su bi kokof a cikin rayuwa amma mutanen da kawai al'ada aka samu kullum abin da aka saba shi ake kullum abu da kullum abu ɗaya za a tsaya wai Bature ya ce if you always do what you used to do you will always get what you used to get inda kullum abin da ka saba za ka yi ta yi kullum abin da ka saba za ka yi ta yi to kullum abin da kake samun shi za ka yi ta samu don haka jiya yau ba a samun ci gaba sai an yi wato kenan tsayawa an yi bincike a gano abubuwa na hakika a tabbatar da su akan ilimi da bincike sai ga an ci gaba hatta harkar noma hatta harkar kasuwanci hatta inda kullum irin noman da muke shi za mu yi kullum a inda muke za mu tafi in irin kasuwanci da muke kullum akan sa za mu tabbata kullum akan sa za mu yi sai ga mutum ya shekara da shekaru har yanzu yunwa ba ta wuce a gidansa ba kuma shi kullum yana gona shekara da shekaru yana kasuwa kuma har yanzu dai abin da ake ajiyar dole ana bukatar abin da ake kira al-iktira mutum ya tsaya ya bincike ya kirkiro wasu sabbin abubuwa ta yadda za a kawo canji a cikin wato kenan a lamarin rayuwa to in an samu hakan nan to shikenan sai ya zama abin nan amma abin nan ba bin abin da yau yake kullum yake gina akan wato kenan mafi rinjayen zato ba inna rabbaka
inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Inna rabbaka, lalle ubangijinka, huwa a'lamu, wallahi shine mafi sanin, man yadillu an sabilihi, wane ne yake batacce wato kenan akan hanyarsa. Huwa a'lamu bil muhtadin, kuma shine mafi sanin da wanda suke shiryayyu. Wannan ana ba Annabi sallallahu alaihi wasallama hakuri ne da kuma karin yake ne, amma in ba haka ba, shi kansa Allah madaukakin sarki ya sanar da shi ina ne gaskiya take. Yawa da haka kenan kaga shi Allah madaukakin sarki ya ba su shiriya ya nuna ba su wannan ita ce hanya wanda take madaidaiciya, amma su ne suke wato kina akan hanya wanda ke ta zato. To mu ji malam.
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ.
Kai gaskiya sun dukkan kun ne daukan hankalin mu wallahi. Allah ba da ku kiza yake ce fakulu, lalle ku ci mimma zukira smullahi alaihi, cikin abin da aka ambaci sunan Allah madaukakin sarki a kansa, wato kina ma'ana lokacin da za a yanka. Idan an zo za a yanka abu sai aka ce bismillah, to wannan shine aka yi ambaci sunan Allah madaukakin sarki a kansa, saboda sai ku ci daga wannan. In kuntu bi ayatihi mu'minin, in kun kasance wato ke ku masu imani ne da ayoyin Allah madaukakin sarki. Wannan aya tana nuna mana cewa ba a cin dabba sai an yanka ta da sunan Allah madaukakin sarki. Sannan in an yanka ta da sunan Allah madaukakin sarki, shikenan musulmi an riga an hutar da shi. Musulmi ne ya yanka, kuma ya yanka da sunan Allah madaukakin sarki, to magana ta riga ta mutu, ya halatta wato kenan zaka iya ce. Kuma tana da nuna mana sauki a cikin addinin musulunci, al-islam ko samaha al-islamiyya, sauki da yake zuwa a cikin addinin musulunci. Ba a sa maka kallafa-kallafa mai tsanani wajen takura wa kanka waye yankawa waye, inda garin musulmi ne kuma ka san musulmi suna yankawa da sunan Allah, in ka samu kawai sai ka ci. Magana wato kenan ta mutu. To mu jama'a.
Wa ma lakum alla ta'kulu mimma zikra smullahi alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma
ufitum
ilayhi.
Allah ba ta
sanin sun ce duna bi ahwa'ihim bi ghayri ilm. Inna rabbaka huwa alamu bil mu'tadin.
Yana zanna ku mutu ku sai mu cigaba. Allah madaukakin sarki yace wa malakum, menene abin da ya same ku ne, meye matsalar ku, meye damuwar ku? Allah ta kula mai ma zikir smullahi alaihi, sai a yanka abu da sunan Allah ku ce ba za ku ci ba. A yanka abu da sunan Allah madaukakin sarki sai ka ce ba za ka ci ba, menene damuwar ka, meye matsalar ka? Wa qad fassala lakum alhali, Allah madaukakin sarki yayi bayani fasali fasali, yayi bayani dalla dalla lakum a gare ku, ma harrama alaikum, abinda Allah madaukakin sarki ya haramta muku, shine kina a cikin surar baya da yake ta hurimat alaikum wa hurimat alaikum mai tatawa dam wa laham kin dai wa ma illa li ghayri allahi bi wal munkanikatu wal maqudatu wal mutaraddidatu wan nadiha wa ma akala sab'u illa ma zakaitum. To wayannan su ne abubuwan da aka haramta ga shi an fade su a fili. To sauran kuma wanda ba a haramta ba, kuma ga shi an ambaci sunan Allah madaukakin sarki, wato kenan me yasa ba za ku ci ba? Abin da ya sa muka ce a bayan ayan baya, Allah madaukakin sarki ya kawo samaha a islamiyya, wanda zai fahimci wannan shi ne sai wanda ya tashi daga garinsu ya tafi garin waɗansu mutane nisan duniya. A nan ne zai fahimci saukin da Allah madaukakin sarki, don za ka iya garin da yanzu kana neman abin da ake kira halal meat, sai ka shiga mota daga nan ka je Fatiskun don ka sai naman miya ka ci, ko kuma ka je sama da haka don ka sai naman da za ka ci, ko kuma abincin da za ka ci wato kenan na halal. To yanzu sai ka tafi can din sai ka samu musulmi ya yanka, ko ba ka yadda da musuluncinsa ba, ana ka fahimta. To ya kenan ka ga matsalar rayuwa ta riga ta abin nan. To alma Allah madaukakin sarki ya kawo sauki a cikin rayuwa, ya kuma hana mummunan bincike na kaka akai fika. Inda aka ce maka wannan layi na musulmi ne sun yanka abinci da sunan Allah madaukakin sarki, shikenan kun ga al'ada musulmi baya yanka dabba sai da sunan Allah yawa da sadaka gari musulmi kawai sai ka ci nama babu wani abin nan yawa Allah madaukakin sarki yayi bayani dalla dalla ce ga abin da aka haramta muku abin da baya cikin abin da aka haramta muku kuma kaga yana cikin abin da aka halalta muku kenan illa maturtum ilahi sai dai abin da wato kenan kuka samu takuri da nutsuwa da bukata gare shi misali an halace mushe hurimat alaikum lumaitatu kuma sai ka shiga halin kakani kai sai zama ko ka ci mushe ko ka mutu to kaga ya zaka yi zaka ba zai yi musulunci bai ce ka mutu ba sai ka ci mushen gwargwadon iyaka bukatar wannan rayuwar ta wannan lokacin ko kuma giya ba ruwa kwata-kwata sai ita in ba aka ba kuma mutuwa zaka yi sai ka dan kurba gwargwadon iyaka wannan bukatar shine ma'ana illa maturtum ilaihi wanda kuma yana akan babin abin da ake cewa ad-darurat tubihul mahzurat wannan ma yana daga cikin as-samaha al-islamiyya sauke da addinin musulunci ya kawo wa al'umma shine baya Allah madaukakin sarki baya toshe hanci toshe baki idan matsala ta zo ta baki ya toshe za a bar maka hanci ka sha iska in kuma hancin aka toshe za a bar maka bakin ka sha iska wai diddai dan ka rayu saboda haka shi yasa sai aka kawo babin abin da ake kira ad-darurat tubihul mahzurat duk abu in larura ta shiga to abinda shari'a ta hana tana zama wato kenan halal a mutum wato kenan halal na halalci na ibaha a wannan lokacin wa inna kaseeran amma abin mamakin shine yawa mutane la yadulluna wallahi suna batar da mutane bi afwahim da bakunan su bi gairi ilimi ba tare da ilimi ba matsala za ta zo ta addini musamman a irin wannan lokacin namu na yanzu lokacin da kowa malam suna wata riga da aka yi kwanakin ba wai kowa malam kowa malami ne kowa faqihi ne kowa mufti ne kowa kuma masani ne na addini saboda duk matsalar da ta taso kowa yana da bakinsa kuma kowa yana da abin da zai ce a gare shi da wanda yake amfani da hankali da wanda zai yake da dan wani isnadi na wani abin da inda aka buɗe da bayani sai ya ga cewa ashe bai kama abin a daidai ba to Allah madaukakin sarki ya san duk an taru ayin yawa a cikin wannan lamari sadaka a daidai wannan lokacin duk mutumin da ya fada bakinsa ya fada wani abu akan wata mas'ala ta addini ba tare da isnadi a shari'ance ba isnadi kuma wanda ke thabiti to kaga ba mamaki zai iya bada fatawar nasa akan kuskure idan kuma wani bi shi akan wannan to shikenan fa ya ginu akan wannan sai dama a baki ne kawai aka fada amma ko sai a gina mutane wato kina akan abu kuma matsalar shine idan ka gina mutane akan sa har tafiya tai tafiya sai kuma a rika tsammanin wannan kuma shine tabbataccen addini randa wani zai ce jama'a ba haka ne ba abu ba fa sai kuma a rikici da shi to saboda haka yana da kyau mutum a matsayinsa na ambasadan Allah madaukakin sarki idan zai magana musamman abin da ta shafi addini ya zama yana da isnadi wanda ke fabiti ba ta kalidi zunzurutunsa ba saboda imanul muqallid wa in kana indana sahihan lakin yakunu athiman bi tarkil istidlali inna rabbaka lalle tabbas ubangijinka ko alam bil mu'tadina haka ne ko shine yasan yan ta'adda sune yasan yan ta'adda wato in an ce ta'addi shine wato kenan kamar israfi yake shine tsallake gona da ga gonar da za a yi shuka ka tafo da iri sai ka wuce ka je ka shuka a saura kaga ba kai daidai ba tini ta'addanci kenan go nan ya kamata a shuka sai ka tafi wuce ka je saura kai ka je ka shuka to kaga ba kai daidai ba dan haka duk lokacin da mutum ya wuce gona da iri akan harka ta addini ya zama wato kenan ana kiransa ta'addi wani lokacin ana kiransa at-tatarruf saboda su kuma kashi biyu ne zai iya yiwa na yakin addini zai iya yiwa kuma wato kenan a cikin addini din mutum ya wuce iyaka inda ya kamata saboda zulfafawa da zalunci idan na yakin ta'addanci na yakin addini wannan harancin sa mutlaka a fili yake idan kuma tatarruf na addini ne shi kuma yakan kawo zuwa ga wato kenan addinin ya zama yayi wahala a mutane ka sa mutane a cikin kunci ka hana su wato kenan sakewa kwata-kwata kuma da sunan addini ashe kuma ka wuce gurin addinin ma gaba daya ka wuce gurin addinin ma gaba daya, sura ka karshen ta sai zama halaka. Yanzu mutanen da suka ce kowa kafiri ne, suka tsallake, suka shiga cikin dokan jeji, suka je suka zauna, karshen ta sai su dawo su zama barayi, suna fasa bankuna, suna dibin dukiya. Kaga me ya kawo ta'addi a cikin addinin musulunci, ko kuma tatarru a cikin addinin musulunci? Suna cewa zina haram ne, sun je sun yi shekara da shekaru, shekara ɗaya biyu abin nan ba, sai su dawo suna rufe matan mutane, yunwa ta sa su zo su fasa gidajen mutane, su abin nan su ɗebi kuɗi, su kashe mutane, su ɗebi abinci. Me yasa mummuniyar fahimta ba addini sai kai su zuwa ga wata kenan irin wannan yanayin? To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya tsananta zai iya halaka. To mu je malam.
وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
الله مره كنت تقول وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إذا أكا تقول أبا الإثم سابان الله مره كنت تقول أكوي ظاهر نسا أكوي باطن نسا تودو ظاهر نسا دباطن نسا كتكبرش. Kar ka yi sabo a zahiri, kar ka yi sabo wato kenan a baɗini, ko inna zahira ma kana amalan bil badani, inji malamai suka ce wani lokaci in an ce zahirin sabo shine aiki na jiki, in ka da bigiya ka sha wannan practical kai, in mutum ya je zina practical yayi, in ya je ya sata ko ya kisan kai wannan duk practical yayi, wannan shine ake kiransa wato kenan zahiral ismi. Batsinan ismi kuma abin da shafi fahimta da kwakwalwa, ta yadda za a yi amfani da kwakwalwa da ilimi a ruɗar da mutane a kan addini, ko a ruɗar da mutane a kan duniya, ko a yaudare su, ko wani abin wancan abin da wanda ake ainihin zunzurutun intelligence ake amfani da shi a wajen saɓan Allah maɗaukakin sarki. Ko kuma mutum ya yi amfani da wato kenan hujjar da ba hujja ba, kamar misali mutumin da ya sari Sayyidina Ali, Allah madaukakin sarki ya yarda da shi, sai ya ce la hukuma illa lillahi, babu hukunci in ba na Allah madaukakin sarki ba, sai ya sari Sayyidina Ali, sai ya yi masa sanadiyan abin nan. Kaga ayan Qur'ani ya kawo, amma hankali ya yi amfani da shi wajen fassara Al-Qur'ani, sai ya zama wato kenan bai abin da ransa take so. Ta haka Sayyidina Ali ana sarin sai ya ce kalimatu haqqin urida biha al-batil, kalma ce ta gaskiya tabbas, la hukuma illa lillahi, mu mun yadda da wannan, amma fabar na ake nufi da ita. Saboda haka wani lokaci zaka samu cewa mutum zai yi amfani da abubuwa na addini dan neman biyan bukatunsa a rayuwa, ko dan neman daukaka a duniyar nan, ko dan neman kamba ma kungiyarsa, ko da a ce ayar ba haka take nufi ba, ko da a ce hadisin ba haka yake nufi ba, ko kuma wani abu dai nasa na rayuwa. To kaga wannan ya shafi wato kenan aikin sabo ne amma batini, saboda ya yi amfani da wayo ne da dabara don wato kenan biyan bukatunsa. Allah madaukakin sarki ya ce ku bar zahirin sabo ko batinin sabo, ko kuma zai iya yiwuwa zahirin sabo shine abin da zaka afili, batinin sabo shine wanda zaka buya a cikin daki ka je kai, wanda Allah madaukakin sarki shi kadai yake ganin ka. To in ka je ka buya ma ai baka buya Allah madaukakin sarki ba, ko wallahi fa alaihi min shay'in, ko babu wani abu da yake boya ma Allah madaukakin sarki wanda Allah madaukakin sarki ba zai iya ganin sa ba. Innal ladina yaksubuna al-ithma, lalle mutanen nan da suke tsauraritan saban Allah, wanda kullun aikin sabawa Allah shine aikin su, ba su da wani abu da suke tattalin sa ko tanadin sa sama da saban Allah madaukakin sarki, sai yaji zauna, wallahi za a sakamta musu bima kanu yaktarifuna, da abin da suka kasance wato kenan suna aiwatarwa. Al-iktiraf shine kaman al-iktisab, abinda suke ai kokarin yin sa amma na hanyar ƙarya, ba gaskiya bane, suke kuma yin sa maiwa da sunan gaskiyar, ko kuma da sunan san zuciya. To za a sakamta musu da wannan, saboda ranar lahira rana ce ta sakamako, duk abinda mutum ya aikata shine zai ga sakamakon sa. Allah wadda kake ce za a samu suka wai abin nufi anan wallahi ta'ala alim shine cewa kada ka yi mummunan sabo, kada ka yi mummunan aiki don ana sakamako ranar lahira. Abu da ka shuka a nan gidan duniya shine zaka je ka girba. To mu je malam.
ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون.
Allah madaukakin sarki yace wala ta'kulu, kada ku kuskura ku ci mimma lam yuzkar ismullahi alayhi, cikin abinda ba a ambaci sunan Allah madaukakin sarki a kansa ba. Duk abinda aka yanka ba da sunan Allah ba, kada ku ci. Duk abinda aka yi shi da sunan wani Allah madaukakin sarki, kada ku ci. Saboda a lokacin sukan yanka da sunan gunki, in da a yanka daba sai a ce bismillah ta, ko bismillah uzza, ko bismillah hubal, ko kuma bismi duk abinda suka sa a cikin zuciyarsu. To in sun yi wannan, to wannan haram ne ga dan musulmi yace. Wa innahu lafiskun, dan yin hakan wato kenan fasikanci ne. Ba da sunan Allah aka yanka ba, da sunan gunki aka yanka, wato kenan wannan fasikanci ne. Wa inna shayadina, lallai tabbas shaydanu, layuhuna ila awliya'ihim liyajadulukum, wallahi suna ma mutanansu a cikin mutane wato kenan wahayi dan su jada ku. Za su kawo wani abubuwa wanda yake zai kawo rikici, sai su jefa muku a cikin matsala na addini, ko su kawo wasu hujja wadda take data kawo dagulawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sau da yawa in sun jefo irin wa'annan, Allah ya kan saukar da wahayi, sai a warware masa, sai zama a ce masa ga yanda yake, ga yanda yake, ga yanda yake. To yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan, saboda haka mu'mini sai dai ya amfani da ilimin da Allah ya bashi, da hankalin da Allah madaukakin sarki ya bashi, ya zama duk abin da za a kawo na shubuha a cikin addinin musulunci ya samu hanyar da zai warware shi don a fitar da mutane wato kenan zuwa bakin gaci. Saboda haka ba komai suke yin haka ba sai dan su yi jayayya da ku akan abin da kuke na gaskiyar. Gaskiyar ta ku ana ji ana ganin ta a binne ta, gaskiyar ne ana ji ana gani a hana mutane karɓanta, gaskiyar ana ji ana gani a rikita ta, mutane su kasa fahimtar ina ne asalin gaskiyar yake. Duka wa'annan wato kenan yana faruwa. Don haka shi yasa kullum dan adam yana buƙatar ya koma zuwa ga ubangijinsa, ya kuma nemi wato kenan shi daga ubangijinsa. Wayna ratu muhu, idan kuma kuka yi da kuka da a gare su akan abin da su suke so, ina kuma mushrikuna, wallahi kuma za ku zama mushrikai, ko kuma tabbas ku kuna daga cikin mushrikai. Ga abin da ya kamata a ce ya kun kasance a kansa na zahiri da kuma gaskiya, ga abin da kuka suka kawo na rudani wanda zai sa ba za a fahimci addini ba, kuma ku bi su akan haka, ai kaga sai a rikice kenan. Saboda haka in kun yi hakan nan sai zama abin nan kenan. Wannan yana mai da mu zuwa ga baya cewa musulmi mu'mini kullum yana kokarin ya bincike me ye gaskiya. Idan gaskiya ta bayyana masa shikenan, duk wani shubha da za a kawo da wani rikici da za a kawo, wannan ba zai rudar da shi ba. Abin da ya fahimta na daidai din nan yana nan a kansa, sabawun ya samu goyon bayan mutane, wata kina ko bai samu goyon bayan mutane ba. Wallahu ta'ala ala to mu je mallam.
Awa man kana majjitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bi fin nasi kaman masaluhu fiz zulumati laysa bi kharijin minha kadhalika zujjina lil kafirina ma kanu ya'malun.
Allah madaukakin sarki ce awa man kana mayitan, shin wanda ya kasance shi macece ne, macece ne, fa ahyaynahu sai muka rayar da shi, bayan mun rayar da shi kuma ja'alna lahu nuran, muka sanya masa haske a gabansa, yamshi bihi bin nasi, wanda zai tafiya a cikin mutane ba tare da ya yi tuntube ko ya shiga matsala ya fada rami ba. Wannan mutumin zai zama kaman masaluhu, kaman wanda aka misalta shi zulumata a cikin duhu, laysa bi kharijin minha, wanda ba zai taba fita wato kenan a cikin wannan duhun ba. Misali ne mutum biyu, Allah madaukakin sarki ya bada misalin su, wannan macece ne, wannan ma macece ne, to amma wannan din sai muka rayar da shi, sai muka sa masa haske, wannan kuma yana cikin duhun sa, kuma ba zai iya fita cikin duhun ba. Wannan mutane za su zama daya, kaga ba za su zama daya ba. Alamun tafsirin suka ce wannan ta sauka akan sayyidina Hamza da kuma Abu Jahil, ta sauka akan sayyidina Hamza da kuma Abu Jahil, wasu kuma suka tsaya akan sayyidina Umar dan Kaddabi. Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda da shi da Abu Jahil din. Umar da ba musulmi bane, Allah madaukakin sarki sai ya cusa masa imani, sai ya haska masa gabansa, sai zama Allah madaukakin sarki ya rayar da shi, kuma ya shiga cikin musulunci, ya zama yana tafiya da haske ne da yaqini na addinin musulunci. Zai zama daidai da Abu Jahil din da yake cikin kafirci har yanzu? Wataƙin ba za su zama ɗaya ba. Bana ibara ne da take nuna mace har duniya ta nade da gaskiya da ƙarya ba su taba zama abu guda ɗaya ba, kuma ba za su taba zama sun musulto ba, ba za su haɗa makai guda ɗaya ba. Allah ba zai saki afa na ja'alal muslimina kal mujrimina, ba za mu sanya ranar lahira a wajen sakamako da musulmi da mujrimai su zama guda ɗaya ba. Ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. Ba za mu sanya mai aikata aiki na alkhairi da wanda baya aikata aiki na alkhairi su ma zama guda ɗaya ba. Da mutumin da yake wato kenan kan gaskiya da wanda baya kan gaskiya, ba za mu taba hana su zama ɗaya ba, kamar yadda sayyidina Hamza ko kuma sayyidina Umar in an hada su da Abu Jahil, wato kenan mahadin su ba zai zama ɗaya ba. Kazalika Allah madaukakin sarki yace tamkar hakan nan zayyana likafirina ma kanu ya'maluna, kafirai Allah madaukakin sarki ce aka kawata musu abinda suka sance suna aiwatarwa. Abinda kafirai suke aiwatarwa kullun sai suna ganin sa mai kyau ne, abinda suke aiwatarwa kullun suna ganin sa mai kyau ne, ba dan koi ba, saboda suna cikin wancan dufin da ba za su iya fitawa tukin a cikin haske ba. To mu je maka zalika.
Wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryati nakabira mujrimiha liyamkuru fiha وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.
الله مدوكين سركي ce kazalika kama hakan nan ja'alna fi kulli qaryatin, muka sanya a kowane gari akabir mujrimiha, manyan masu laifin cikin wannan garin, kowace alkarya ko kuma kowace kasa ko kuma kowace gunduma, manyan masu laifin sai muka sanya su liyamkuru hafiha, don su rika makirci a cikinsa, saboda mulki a hannunsu yake, tafiyar da lamura a hannunsu yake, sannan kuma su ba sa son gaskiya. Don haka kullum tadabburin da za su rika yi shine su ga ya ne ne addinin musulunci ba zai ci gaba ba, ya ne ne za a kawo matsala a annabin da aka aiko a wannan lokacin, ko kuma duk malamin da yake faɗan gaskiya yake kira mutane akan wato kenan hanyar Allah madaukakin sarki ya za su yi wato kenan su kawo masa matsala a ciki wato kenan. Amma nan akwai dan iskal kadan, idan aka ce Allah ya sanya su dan su yi makirci, kamar kenan Allah madaukakin sarki shi ya sababa makircin nasu, ko Allah ya ce ja'alna fi kulli qaryatin akabir mujrimiha liyamkuruhu fiha, kaga lamul ta'lil ne ko li ajali an yamkuru, mun sanya su don su makirci, ba haka bane. Wato kenan Allah madaukakin sarki ya ba su dama, sannan idan suka bata damar tasu suka yi wasa da ita sai su kama hanyar makirci, Allah madaukakin sarki kuma sai ya bar su akan makircin nasu har ya zama lokacin da za a kama su, har ya zama lokacin da Allah madaukakin sarki zai kama su. Don haka kenan yanzu ba ana nufin Allah madaukakin sarki yayi su don suna yin makirci bane. Allah madaukakin sarki inna Allah la ya'muru bil fahsha'i, Allah madaukakin sarki baya abin da kamar yadda yake cewa a cikin suratul Isra'i, ko Allah madaukakin sarki yake cewa menene to ya fanta ne, wa ma yamkuruna, makircin da suke yi din nan sakamakon makircin su suke bai kasance ba illa bi anfusihim, sai dai a kawo kansu, sai dai a kawo kansu, kaga kenan dama ashe ba Allah madaukakin sarki ne wato kenan ya sanya su wato kenan wannan makircin ba. Wa ma yashuruna, kuma hakika basu ma fahimci cewa makircin su zai koma kansu wato kenan ranar tashin alkiyama ba, saboda haka shi yasa suke ci gaba da wannan makircin nasu, kuma zai zama wato kenan mummunan karshe a gare su. To ina ga za mu dakata a nan a cikin ikon Allah madaukakin sarki, saboda dama yau rana ce ta rufewa karatu ba za mu yi dogon karatu ba za a yi addu'o'i na alkhairi abubuwan da muka faɗa a gurin wannan karatu tun daga farkonsa zuwa yau wanda muka faɗa daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu ladansu Allah shirye da mu da shi muna addu'a kuma Allah madaukakin sarki gafayinta da wanda muke karantawa da shirye da mu da shirye da take ci ba mu ikon aikatawa duk wanda suka dauki dawainiya a cikin harkar karatun nan da dawainiya da suka dauka mana da ni da Allah rahma da wanda suka dauka aukar harkar karatu duka muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka dauki dawainiya wannan karatun tun daga kan yan agaji da mu da muke zama da wanda doya ta taimaka da kowace irin kafa Allah madaukakin sarki muna roƙon masa sakamako a gidan Firdausi zuwa abinda muka kuskure kuma muna roƙon Allah ya gane da mu kuskuren Allah madaukakin sarki ya fi mana ya ba mu kuma ikon wato kenan gyarawa da wannan muke cewa insha Allah sai in Allah madaukakin sarki ya samu na da rai zuwa bade.